بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يقل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الخبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. يو الهميس قوم غوات رمضان هجران النبي صلى الله عليه وسلم تنادي شكرا دبو دا تاريخ دو دا أشرين دا شدا دا يدي دا شاوك غوات قوم شكرا تدبو بيو دا بيار. Yaƙin Khaibar shine yaƙi mafi girma wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da Yahudu. Wannan yaƙin an yi shi a shekara ta 7 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato bayan Annabi ya samu shekara 7 yana zaune a garin Madina. كدوب السيرة النبوية نا ابن هشام مجلد نا اكشافي نا داري خدو دا همسن دا بيار المغازي نا الامام الواقدي مجلد نبيو شافي نا داري شدة دا 30 دا ودو دا كما الطبقات الكبرى لتاقي ابن سعد مجلد نبيو شافي نا داري دا شدة. Shi wannan yaki da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da Yahudawa da ake kiran sa yakin Khaibar, abubuwa da dama sun auku a cikin sa. Misali, akwai hadisin da yake Sahihul Bukhari, hadisi na 3169, 4249, 5777, wanda ya bada labarin Abu Huraira, Allah shi kara masa yarda. Al-Imam al-Bukhari ya bada labarin Abu Huraira. Abu Huraira ya bayyana labarin yadda al'amari ya auku a lokacin da manzon Allah ya tafi yakin Khaibar. Abu Huraira ya ce, lamma futihat Khaibaru, lokacin da aka ci nasarar yakin Khaibar, an wahala, amma a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa musulmai nasara. Bayan hankali ya kwanta an natsu, uhdiyat linnabi shatun fiha summun, sai ga wata mata ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam naman akuya, kuma ta sa poison a cikin naman. Ita wannan matan sunanta Zainab bintul Haris al-Yahudiya. Bayan annabi ya gama yaki, hankali ya kwanta an natsu, to amma duk da haka dai manzon Allah bai koma Madina ba, ana nan a Khaibar din kafin a juyo. Ita wannan ba Yahudiya sai ta tambayi musulmai, ayyu uduwin minashati ahabbu ilayhi, jikin akuya wani sashi ne annabi ya fi so, saboda tana son in ta yi kyautan kada dai annabi ya ki karba, ko in ta kawo ya ce wa sahabbansa su ɗauka. Ƙila laha azira'u, sai aka ce mata ai ƙafan akuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awa a jikin dabba. Kowa da irin sha'awar da yake manama. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin dabba tunkiya ko rago ba abin da ya fi sha'awa irin ƙafanta. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a Zadul Ma'ad mujallal na uku shafi na 280 ya ce wa lahmu zira'i a haffun lahami wa aladzuhu, abin da ya sa manzon Allah ya fi son naman ƙafa zira'i na dabba, saboda namansa ba shi da nauyi, wa aladzuhu kuma ya fi daɗi, wa alqafuhu wa ab'aduhu min al'aza, ya fi nisantar cutarwa, yana da wuya mutum ya ci wannan sashi ya cuto. Inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wa asra'u inhidaman, kuma ya fi saurin narkewa a cikin mutum, domin akwai naman da zaka ci ba zai narke da wuri ba, sai ya wahal da kai, magwas ne, kwannafi ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce to banda naman zira'i na dabba, shi wannan naman tunda har kaga annabi ya juri cinsa, a duk jikin dabba babu naman da annabi yake so irin hannun dabba. In an ce hannun dabba zira'inta, wato kafan dabba din. Da ta yi tambaya aka ce mata ai ga sashin da annabi ya fi sha'awa a jikin dabba, fa aksara fiha min as-summi, sai ta tila guba a jikin wannan gurin, wato ta samo naman ta yanka tunkiyanta ta kawo ta ɗauki wannan kafan tunkiyan, sai ta zuba poison mai yawan gaske ya kasance ko da ɗanɗanawa annabi ya yi dai zai cuto sallallahu alaihi wasallam. To kun san annabi yana karɓan kyauta hatta wajen arna, mutum ne mai saukin kai. Lokacin da ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ta ce ga wannan na dafa musamman domin kai, sai ya karɓa. Idan kana da kyakkyawan zuciya, gani kake duniya kowa zuciyarsa tana da kyau. Mutumin da yake da mummunan zuciya shi gani yake kowa irinsa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ka taho gurin yaƙi ka fafata da mutanen nan an gama yaƙi, sai ga ɗaya daga cikinsu ya kawo maka kyautan abinci ka karɓa ka ci, sai manzon Allah. Da kyakkyawan zuciya sai ya karɓa da godiya, ya kira sahabbai, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba safai yake cin abinci shi kadai ba. Ba wai sai ya ci ne yake ba su ba, ci suke kwano guda, kai sai dai ka ba da suɗi. Balan ma tanawala zira'a, lokacin da annabi ya ɗauki wannan kafar akuya ɗin laka min hamubga, ya gatsi tsoka guda, walam ya su gaha bai haɗe ba. To a wannan lokaci wa akala mahu Bishr bin al-Barra, akwai wani sahabinsa da ake kiransa Bishr bin al-Barra, shi har ya kama ci, fa asaga luguma, kuma har ya haɗe loma guda ma. Falamma argama Rasulullah, annabi yana saka wannan nama a bakinsa ya tauna, sai ya tofar. tofar wannan da yayi argama bishru ma fihi sai shi ma bishru ya tofar da abin da ke cikin bakin sa to ya riga ya hadi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace irfa'u aydikum ku daga hannayenku fa inna katafa shati tukhbiruni ka fadar wannan akuyan tana bani labari anni qad bugitu fiha ake kun ga za a dafa annabi nama ba safi ake yanyan kashi gutul-gutul ba kafar gaba daya in an raba ta biyu ko gaba dayan ta sai a dafa ka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanka annabi ya ce wato daidai ka fadan wannan akuyan yana ban labarin cewa an yi bugaitu fiha an zuba min guba ma'ana an yi kokarin a cuce ni a ciki lokacin da manzon Allah ya gatsi naman naman sai yana bashi labari mu'jizar annabi Muhammad sai naman ya ce kada ka ci ya rasulullah akwai guba manzon Allah ya ce irfa'u aydikum ku daga hannayenku fa qala bishr bin al-bara sai bishr ya ce wallazi akramaka na rantsai da wanda ya daraja ka ya rasulullah laqad wajadtu zalika fi uqlati allati akaltu na riga na ji dandanan nan tun lokacin da na gatsi naman taunan farko na ji kuma na fahimci akwai wani abu dai na daban a jikin nama sai dai walam yamna'ani an ulfidha ba abin da ya hana in tofar an ulfidha illa anni karihtu an ungisa ta'amaka ina tsoron kada in bata maka abinci domin ina cin abinci da kai ya kasance na ji naman nan akwai wani abu da ban gamsu da shi ba sai in yi tofar da yawo a gabanka kaga kai kuma sai ka ji kyamar ma abincin ko da abincin babu komai a kai kaga dai na sa maka kyamar abincin don haka wannan ya zama kamar na kasace gare ka wannan shi ya hana ni ma ni tuntuni na ji alama ku duba yadda mutanen nan suke daraja annabi Muhammad ya ji alamar akwai guba amma bai iya tofarwa saboda daraja manzon Allah sai ya hadi yace falamma akalta ma fi fika lokacin da ni na dorawar da nayi a baki na naji alamar akwai poison amma da naga har ka saka a baki har ka gatsa to ni kuma sai na riga ka na tabbata tunda har baka tofar ba to basirarka ta finawa ilimin ka ya finawa babu komai a ciki shine ni kuma sai na hadi wato kaga shi yana auna basirarsa da basirar annabi Muhammad cewa basira ta manzon Allah dai ta dara tashi domin haka duk abin da tunaninsa ya bashi in dai annabi tunaninsa bai bashi haka ba to shi tunaninsa kuskure ne don haka kare saurara shi yasa kawai ya kama tauno har ya hadi sai da ya hadiye shi kuma sai manzon Allah ya tofar da nashi yace lam argib bi nafsi an nafsika bai taba yuwa in kyamatar ma raina abinda kai baka kyamatar ma kanka ba ba zai yuwa ya rasulullah wa rajautu allah takuna rajimtaha wa fiha bugiyyan kuma nayi fatan ya zama baka tofar da wannan namar ba kasancewan cikin ta an maka an yi kokarin a cutar da kai an sa guba wannan fata da kuma tunani da sha'awar kada in saba maka kada in yi abin da zai bata maka rai shi yasa ni nayi garaje ma na tauna hannu hadi in ji al-bara'u bishr bin al-bara wanda wannan yana gwada muku ladabi na cin abinci wannan magana ta bishr bin al-bara yana gwada muku wani ladabi na musamman na cin abinci ashe kaga haramun ne kana cin abinci da jama'a kana tofar da yawo domin koda ba a cikin abincin ka tofar da yawon ba tofar da yawon nan da kai wani yana da tsagina gini nan take sai hankalinsa ya tashi sai ya ji kyamar abincin da fatan ku gane zuciya daban-daban ce shine abinda Bishr bin al-Bara yake faɗa yace shi ya ji akwai guba amma bai iya tofar da wannan naman saboda kada ya kyamatar wa manzon Allah wannan abincin to mutum nawa ne zaka ci abinci da shi ana cikin cin abincin zai kakalo kaki ya dan juya ya maka sannan ya dauko kasa ya rufe kuma a ci gaba wanda malamai suka ce koda inabi mutum yake ci in dai cikin jama'a ne
koko yana cin dabino in dai a cikin jama'a ne to ka rika tofarwa kaga dai cikin inabi akwai wasu ƴaƴa kanana kanana ka rika tofarwa a gaban jama'an nan haramun ne sai dai duk sa'ilin da ka tara kwayoyin sai ka kawo hannunka na hagu sai ka zuba su a ciki sannan sai ka kawo wani kwano na daban ka ajiye amma kai tofi kana cin abinci da mutane ya saba tarbiyyar musulunci inda shi samu gani Abu Hurairah yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ijma'u liman kana hahuna min yahudi ku tattaro min yahudawa wanda duk suke unguwan nan fa jumi'u lahu sai aka tattaro yahudawa fa qala sai annabi yace inni sa'ilukum an shay'in zan tambaye ku game da wani abu fa hal antum sadiqi anhu ku dinnan zaku bani gaskiya game da shi zaku gaya min gaskiya kaduna an suka ce haka ne za mu gaya maka gaskiya qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace musu man abukum waye tsohonku waye tsohonku ku mutanen wannan unguwa waye ne dattijanku domin sukan yi irin wannan zama ba wai zama kara zube suke ba zaka samu zuriya zuriya ne qalu suka ce fulan wani fa qala sai annabi yace kazartu kun yi ƙaryan ai kuma kun ce zaku faɗa min gaskiya bal abukum fulan sunan dattijan ku wani qalu sai suka ce sadaqta ka faɗi gaskiya kaga maganar farko annabi yana gwada su qala sai yace fa hal antum sadiqi an shay'in in sa'altu anhu shin zaku faɗa min gaskiya game da wani abu inda zan yi tambaya akan sa faƙalu suka ce na'am ya abul qasim haka ne ya baban qasim ba za su ce masa ya rasulullah ba saboda da musu yadda manzon Allah ne ba ta ma za a bashi kunya ta girmamawa abul qasim ya abul qasim baban qasim za mu faɗa maka gaskiya wannan karo wa in kazabna in muka yi ƙarya arafta kama araftahu fi abina to ai za ka gane kamar da ka gane mun yi ƙarya game da faɗan waye tsohonmu mun san yanzu ma in mun faɗi ƙarya za ka gane saboda haka ba za mu faɗa maka ƙarya ba gaskiya za mu faɗa maka yanzu sai annabi ya ce musu to tambayar da nake so in muku tunda kun tabbata za ku gaya min gaskiya man ahalun nari suwaye yan wuta a lahira in ji manzon Allah kalu sai suka ce na kunu fi ha yasiran za mu zauna a wuta dai amma ɗan kaɗan ba za mu daɗe ba kaga sun faɗi gaskiyan rabi da rabi sun yi wa annabi alkawari za su faɗi gaskiya annabi ya ce to su waye ƴan wuta a lahira sai suka ce na kunu fiha yasiran za mu zauna ɗan kaɗan a wuta summa takhlufuna fiha sannan sai ku zo ku cike madadinmu sai mu fita mu sai ku zo gurbinmu wato sai ku amsa mana ci gaba da zama a wutan mutanen nan jairai ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ikhsa'u fiha wato yi ma'ana ya kalma ce ta ƙasƙanci da ma'ana in kun shiga babu fita wallahi na lakhlufukum fiha abadan ba za mu wato zama madadinku ba a wuta har abada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai annabi ya ce to hal antum sadiqi an shay'in in sa'altukum anhu za ku gaya min gaskiya game da wani abu da zan tambaye ku kalu sai suka ce na'am ya abul qasim za ka faɗa maka gaskiya za mu faɗa maka gaskiya in ka tambaye mu sai annabi ya ce hal ja'altum fi hadhihi shati summan shin kun saka poison a cikin wannan naman da kuka kawo min kun sa guba kalu sai suka ce na'am ya abul qasim mun saka guba kalu sai ya ce ma hamalakum ala zalika me yasa kuka yi haka me ya dauke ku ga sa min poison a cikin nama sai suka ce aradna in kunta kaziban nastarihu nufinmu in kai makaryaci ne ba annabin gaskiya ba ne mun huta wa in kunta nabiyyan in ku annabin Allah ne lam yadurraka ba zai cutar da kai ba shikenan in ka duba zadul ma'ad a mujalla na uku shafi na 336 ya kawo labarin nan domin labarin ya samu riwaya daban-daban har ma riwaya ta al-Imam Abu Dawud wannan bayani da muke riwaya ce ta Imam Bukhari waji abil mar'a sai aka kawo wannan mata yace to waye a cikin ku wanda ya kawo wannan kyauta sai ai ga matan nan bata yi nisa ba aka kawo ta annabi yace ya aka yi kika samu poison a cikin nama sai ta ce aradna qatlaka mun yi nufin mu kashe ka ne yasa muka sa maka poison
faqala sai annabi yace ma kana Allahu li yusalli fati alayya Allah ba zai taba baki iko a kaina ba
a cikin addala'il na al-Imam al-Baihaqi sai ita wannan mata Zainab sunanta tace babu shakka dama mun sa maka guba ne don mu tabbatar da gaskiyan annabcinka ko kuma ƙaryansa tace to amma wa qadista banali ni kam al'ana a yanzu al'amari ya bayyana gare ni annaka sadiqun cewa kai mai gaskiya ne saboda guban da na hada maka guba ce ta musamman har tunda ko bai maka komi ba na tabbata kai annabin Allah ne wa ana ushiduka ina kafa shaidarka wa man hadara da ma dubba yahudan da yake gurin nan anni ala dinika ne yanzu ina kan addininka wa alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu don haka daga yau in ka karanta sunan Zainab da ta sa wa manzon Allah guba anama sai ka ce radiyallahu ta'ala anha Allah shi kara mata yarda domin sahabiya ce تدوب على الإصابة ابن حجر يا سكا تأتكين صحبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا باري نتبو قوم شاديه دا قريبي دا قوم شابقوي تأبين دا صحابي يا أيكتا إنيا مسلنتا أنشاري الإسلام يجب ما قبله جمع ذو الله مسلن تينا كنكر دو أبين دا أكي أبايا أما فإن سكانن كدا ألاني باقوا قانون وان دي كش حمزة دا إرن ولا كنتين دا أكي مقاوة حمزة daga baya musulunta babban sahabi har ma ya rawaito hadisi masu yawa wa hashiyu suna nan da yawa ai duk da musuluntanta sahabbai suka ce ina alanat sulha anya ya rasulullah wannan mata ba ƙarya take ba yahuda wannan ba ma fillakanta ba kala sai annabi ya ce la kar ku kashe ta wa lam yata'arrad laha wa lam yu'aqibha annabi bi wato bai mata abin nan ba bai wahala ita ba san bai cutar da ita ba bai rama ba a Fathul Bari aka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata komi ba saboda shi annabi innahu la yantaqimu li nafsihi bisa ga hadisan Aisha Allah shi kara mata yarda Aisha matar manzon Allah take siffanta halin annabi tace tsawon zaman da ta yi da manzon Allah ta karanta rayuwarsa manzon Allah bai taba rama abin da aka yi masa ba in ka ga annabi ya tunzura to an taka dokan Allah amma wai dan ka kunta tamar sai ya bi in dai shi kai kokarin cutarwa jikinsa ko wani haƙƙi nasa ba na Allah ba to bai ramawa in ka ga manzon Allah ya tunzura to tabbata mutum ya taka dokan Allah saboda haka shi annabi innahu la yantaqimu li nafsihi Nabi ya ce shi kan ba zai mata komi ba wahta jama'a al-kahil ya nemo mai kaho wanzami ya taho ya yi masa kaho to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba amma Bishr bin Bara'i din nan fatake ya fadi ya mutu a lokacin da ya ci wannan nama gama maganarsa da manzon Allah ke da wuya take fadi nan gurin yin shahada wannan gurin ne malaman tarihi suka yi sabani domin riwaya ta zo kashi biyu wasu na cewa ita wannan mata dai yadda annabi ya kyale ta haka nan dai aka batta wasu riwayoyi kuma na labarai suna gwada cewa kamar misali a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad ya tattaro shi ibnu sa'ad ya hado kan labaran kuma mafi inganci shine cewa ita wannan mata annabi ya kyale ta babu shakka amma lokacin da Bishr bin al-Bara' aka tabbatar ya mutu labari ya iso ga cewa Bishr bin al-Bara' ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dafa'aha ila wulatihi sai yasa aka kira ta sai ya mika ta ga yan uwan Bishr domin doka ne na'am musuluncin tana nan kar ku manta amma haƙƙi fa tsakanin mutum da mutum don ka musulunta baya gogewa ka ci bashin wasu mutane da can yanzu da ka musulunta shikenan a ce to an yafe bashi ayna ka musulunta to amma biya bashi ko to haka ne ƴan uwan Bishr bin al-Bara su kuma suka kashe ta saboda haka dai ta mutu tana musulma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya auku gare shi a shekara ta 7 daga hijira a yakin Khaibar manzon Allah ko ya rasu a shekara ta 11 ne kun ga kenan annabi ya samu kamar shekara 3 da ƴan watanni bai cika shekara 4 ba in zaka ce 11 an ɗaya bai 7 saura 4 bai cika wata 4 shekara 4 ba shekara 3 annabi ya dauka da ƴan watanni yana jinyan wannan guba guban bata kashe shi ba hakikatan amma kuma tana dawo masa duk sa'ilin da ta dawo masa shine sai manzon Allah ya kaho ka duba sahihul bukhari hadisi na 4428 Aisha Allah shi kara mata yarda Aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi allazi mata fihi a rashin lafiyan da manzon Allah ya rasu wato rashin lafiyansa na ajali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jinya ta tsananta a kansa kun san a dakin Aisha ya rasu sai ya ce mata ya Aisha ma azalu ajidu alama ta'ami kin ga abin da na ci din nan alladhi akaltu bi khaybar naman da aka yi min kyautar sa a yakin khaybar na ci wannan mai guba wannan nama tunda na ci ban gushe ba nake jin radadin sa yana dawo min ya tafi ya dawo min manzon Allah ya ce to amma yanzu kam zafin da nake ji game da wannan guba din ya hina kowane lokaci sai ya ce mata fa haza awanu inqita'i abhari yanzu ne lokacin yankewar jijiyan bayana akwai jijiya wani abu mai kaman jijiya a tsakiyan gadan bayan kowane dan adam to shi wannan muttasilun bil qalbi yana hade da zuciya tun daga kwakwalwa idan qata'a lokacin da ya yanke mata sahibu mutun yana mutuwa kamar da Imam al-Khattabi ya faɗa kenan shine annabi yake cewa to yanzu nake yanzu ne nake jin alamar tsinkewar jijiyar kashin bayana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Aisha Allah shi kara mata yarda al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi cewa shi Bishr bin al-Bara din nan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci nama tare da shi wanda ya mutu nan take uwarsa tana da rai har lokacin mutuwar manzon Allah ana kiran uwarsa Ummu Mubashir a lokacin da jinya ya tsananta ga annabi Muhammad sai ta zo don ta gaida manzon Allah da ta zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa ya rasulullah ma tattahimu bi nafsika domin ranar da annabi yake gaya ma Aisha wannan magana yake ce mata ban gushe ba naman nan da nace a yakin Khaibar ina jin alamar wato cutarwansa zogi game da ta'adin da yake min tun a wannan lokaci nake jin yana wato cutar da ni sai manzon Allah ya ce yanzu kuwa shine lokacin yankewan jijiyan gadan bayana yana fadin haka ita kuma uwar Bishr tana gurin ta zo gaida shi kala sai ta ce ya rasulullah ma tattahimu bi nafsika wa kake tuhuma ta ji wannan kalma fa inni la attahimu bi ibni illa ta'am allazi akala bi khaybar ni dai dana tabbas mun sani abinda ya dalilin mutuwar sa abincin nan dai da waccan ba yahudiya da ta musulunta ta baka kyauta to kai da kake cewa yanzu kana jin alamar kamar poison din nan yana maka illa kana ganin wancan ne ko ko a wani ne daban yake cewa wa kana ibnu Habishr bin al-Barra bin Ma'rur kad mata fa qala sai annabi ya ce wa ana la attahimu ghayraha ni ma dai bani tuhumar wata a duniya wadda ta sa min guba abinci illa ita wannan mata Zainab don haka yasa malaman tarihi suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutuwar shahada hikima ta Allah Allah bai amshi ran manzon Allah a lokacin da aka samar guban nan ba, sai da Allah ya jinkirta masa ya gama isar da sako, wannan guba yana dan wahal da shi saboda ya samu lada. Kada ku manta a cikin bayin Allah babu waɗanda Allah ya fi tsananta jarabawa a kansu irin annabawa, saboda ladansu ya fi na kowa a kiyama. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guba sai yana dan masa illa, yana dan masa lahani kadan kadan, bai dai kashe shi ba, saboda kamar yadda manzon Allah ya gaya mata, ma kana Allahu li yusallibaki alayya, Allah ba zai taba baki ikon cin nasara a kaina ba. Kaga da a ce manzon Allah ya mutu nan take, ai da ta ci nasara ko? Sai annabi ya ce Allah ba zai baki iko a kaina ba, saboda ni rayuwata akwai manufa, manufa ne na isar da sakon Allah, matukar ban gama isar da wannan sakon ba, bari na duniya ban yiwa, in kuwa na gama shikenan sai tafiya. Shi yasa annabi ya ce mata Allah ba zai baki iko ba, don shi ya tabbatar bai gama isar da sakon Allah ba, ya san lokacin tafiyar sa bai yi ba. To amma Allah yana son annabinsa ya samu ladan jinya, domin haka ba a raba shi da illar wannan poison din gaba ɗaya ba, sai aka kyale poison din yana dan taba shi kadan kadan saboda ya samu lada a wajen Allah, har dai lokacin ajalinsa da ya zo sai aka sake poison din nan, yayi annabi sallallahu alaihi wasallam illa din tamfar, shi yayi dalilin mutuwar annabi Muhammad, don haka annabi yayi mutuwar shahada. Kun ga manzon Allah idan kana kirga shahidai zaka sanya shi ciki. Ita wannan mata da ake kiranta Ummu Mubashir al-Ansariya, wato jatumar Bishr bin al-Barra, babban sahabiya ce, labarinta yana cikin Taqribu at-Tahdhib, labari na 956, da kuma Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, labari na 12237. Tun lokacin da ɗanta ya bar duniya, a dalilin wannan nama da ya ci, tana begensa. Akwai hadisin da yake cikin as-sahiha, hadisi na 995, Ka'ab bin Malik lokacin da rashin lafiya ya same shi, yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Mubashir din nan sai ta je gaida shi kamar yadda ta je gaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ta zo gaida shi sai ta ce masa, iqra ala ibni salama, na ga alamar jinyar nan ta maka tsanani, to in Allah ya nufe ka da tafiya lahira, in ka je ka taras da ɗana Mubashiran bin al-Bara, tana kiran shi Mubashir, akan kira shi Bishr bin al-Bara, kuma takan kira shi Mubashir bin al-Bara, shi yasa ake kiranta Ummu Mubashir. Ta ce in ka je har ka haɗu da ɗana a lahira, to ka karanta masa sallama ka ce ina gaishe shi, saboda tana begen ɗanta. Ƙarfin imani na sahabbai, ka zo gaida mara lafiya, ko mai tsananin ciwo sai ka ce wani da alaman dai zaka mutu, to in ka mutu in ka isa ka gaida kakana, kaga yan uwansa na kusa za su ce kai maye ne. Amma sahabbai sun yarda da ikon Allah, tana ganin ba komai bane, ta ce ma Ka'ab bin Malik in ka tafi ka samu ɗana, to ka gaya masa ina masa sallama, shine sai ya ce mata yaghfirullahu laki ya Ummu Mubashir, Allah ya miki gafara, ya tumar Bishr bin al-Bara, alam tasma'i ma qala rasulullah, biki ji abinda manzon Allah ya faɗa bane, bi shajaril jannati, game da bishiyoyi na aljanna, annabi yake faɗa inna ma nismatul mu'min, raina mai imani, inna arwahal mu'minina fi ajwafi tayrin khudrin, rayukan masu imani Allah yana saka su a cikin jikin wasu tsuntsaye koraye. Biki taba jin wannan maganar daga bakin annabi ba? Idan mai imani ya bar duniya, mutum mumini, lokacin da ya mutu Allah yana ɗaukan ransa sai ya saka a jikin wata halitta ne kamar tsuntsu, khudrin, waɗannan tsuntsaye koraye ne, ta'aluqu bi shajaril janna, suna makale da bishiyoyin aljanna, suna rike da bishiyoyin aljanna, nan za su tsaya har ayi tashin kiyama, hatta yarji'a Allahu azza wa jalla ila jasadihi yawmal qiyama, sai an tashi a kiyama, sannan Allah ya dauko rai din nan daga inda ya aje ya dawo ma wannan gangan jiki. Biki taba jin manzon Allah ya faɗi haka ba? Kaga mara lafiyan fa da ake ganin kamar ba zai kai ba, shike wa'azi. matukar sahabi yana numfashi, matukar yana da dan kuzari, to kokari yake ya faɗi wata kalma da yaji daga bakin manzon Allah saboda ya samu lada akan ta. Kala sai tace sadaqta, ka faɗi gaskiya, lalle ka tuna min, na taba je, fa astaghfirullah, to ina neman gafaran Allah. Wato abin nufi shine ita tana ganin duk wanda ya mutu kawai ya tafi lahira, domin haka in an tafi za a ganshi. Alhali kuma shi yana gaya mata cewa annabi ya faɗa ba wai wurin da ake tara rayuka wuri guda ne ba, wurare ne daban-daban, ya danganci irin ran mutumin da ya mutu. In mutum mumini ne ya mutu, to ga inda ake kai ransa. Akwai wata halitta ta tsuntsu da Allah zai ɗauki ran ya sa a jiki, yana rataye da bishiyar aljanna har tashin kiyama, Allah ya ciro ran ya maida gangan jiki. Wanda Dr. Umar Al-Ashkar yake bayani a cikin Al-Qiyamatu Sughra, shafi na 103, annabi yake cewa wato rayukan masu imani Allah yana saka su a jikin waɗancan halittu masu kamar tsuntsu wanda suke rataye da bishiyan aljanna. Sai shi Dr. Umar Al-Ashkar yake cewa wal farqu baina arwahil mu'minina wa arwahish shuhada, akwai bambanci tsakanin rayukan masu imani da kuma rayukan waɗanda suka yi mutuwan shahada. Don ka mutu kana mai imani, inda za a kai ranka daban ne da inda za a kai ran musulmin da ya mutu a filin yaƙi. Wanda ya mutu ya yi mutuwar shahada, inda za a kai ransa daban ne da inda za a kai ranka kai da ka mutu a kan gadonka. Yace ina arwaha shuhada, waɗanda suka yi mutuwar shahada rayukansu fi hawasili tsayirin, Allah yana saka su ne a jikin wasu halittu masu kamar tsuntsu, khuddurin koraye, tasarrafu mutanaqqila, su ana ba su damar zirga-zirga, wato abin nan da shawagi, fi riyadil janna, a cikin fadamar aljanna. Idan mutum ya yi mutuwar shahada, ransa Allah yana saka shi a jikin wata halitta mai kamar tsuntsu koriya, to ita wannan tsuntsuwa Allah zai bata damar shawagi a fadamar aljanna ko ina, wa ta'awi ila qanadil mu'allaqatil arshi, sannan ta duka dawowa, akwai wasu fitilu da Allah ya rataya a ƙarƙashin al'arshi, a nan suke zama. Sannan amma arwahul mu'minina, rayukan masu imani waɗanda ba su yi mutuwar shahada ba, fa innaha fi ajwafi tayrin ta'aluqu samaral janna, su kam ba sa zirga-zirga, illa iyaka Allah ya saka ran a jikin halittar wata tsuntsu sai ya bari a jikin ɗan icen aljanna. Wala tantaqilu fi arja'iha, ba sa ƙaura. Kaga akwai bambanci, wanda ya mutuwar shahada shi halittar sana, wato halittar da aka sanya ransa a jiki tana shawagi a cikin aljanna. Shi wanda ba abin nan shahada yayi ba, matukar dai ya mutu da imani, to wuri ɗaya yake, baya samun daman zirga-zirgan nan. Wato abin da Ka'ab bin Malik yake nuna mata shine danki yayi mutuwar shahada ne, danki yayi mutuwar shahada ne, don haka inda yake daban ne da inda ni yanzu a ciwon da nake yi din nan, in na mutu inda zan je da bambanci, saboda ni yanzu zan mutu ne a cikin gida a kan gadona, dan ki kuwa yayi mutuwa ce ta shahada, ya za a yi mu haɗu da shi? Shine take cewa lalle haka ne, sadaqta fa astaghfirullah, ila neman gafaran Allah. Wani zai ce yanzu a ce mutum ya mutu, an saka ransa a jikin tsuntsu, an bar shi a jikin dan icen aljanna, shikenan ni'imar har tashin kiyama dan ice guda. To bari ka ji Allah yake faɗa mana a suratu Ala Imran, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah,
wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata بل حياء عند ربهم يرزقون.
الله يتي ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, كذا كيتم ماني ودن أكا كشي سوء حنير الله متتوني, كذا كيتم ماني متتوني, الله يتي بل أحياء بحكا يتبع رايوني عند ربهم يرزقون, كما أنا أبتاس وجن أبنجي جنسو, أنا أبتاس أنا باس أبنتي. To ya kace to ai hadisin annabi ya gaya mana dan ice daya, dan ice guda na aljanna ran mumini zai makalewa har tashin kiyama. Yazo ne ita ce ni'ima, me Allah ya ce mana a gaba?
Barahima bima atahumullahu min fadli.
Haka.
Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim. Allah khawfun alayhim wa la hum.
Allah fa yake faɗa mana a Qur'ani abinda manzon Allah ya faɗa, farihina bima atahumullahu min fadlihi, suna farin ciki da abinda Allah ya basu na falalansa. Wannan dan icen guda duk duniya ba abincin da yafi shi dadi, babu shi. Wanda annabi ke sallah, sahabbai sai suka ga yana miƙa hannu gaba ya dawo ya miƙa gaba, shi manzon Allah bai ma san yana haka ba. Da aka gama sallan suka ce, ya Rasulullah, wannan sallah ya muka ga kana ta miƙa hannu haka, ka san suna so su yi koyi da shi, suna so su sani ko daga yau in mun tashi sallah mu riƙa yin haka ne. Sai annabi ya ce, ai kun gani? Suka ce, ai mun gani. Ya ce, ayya, ai sallar da nake sai aka kawo aljanna a gabana, shi ne sai na gaga ‘ya’yan itatuwan sai in miƙa, ina tunanin to tsunko guda ne. Annabi ya ce, da na tsunko guda har duniya ta tashi ba ku iya gamawa da ita. Ɗan ice ɗaya. Wanda aka ce ma an bar mumini yana riƙe da ɗan ice guda na aljanna, sai kana tunanin ai bai samu ni'ima ba. Ai can ta a ce akwai mangwaro, abarba, lemu, gwanda, an haɗa ma fruit. Shi ne sai Allah nan da nan ya katse hanzari ya ce, farihina bima atahumullahu min fadli, suna farin ciki da falalan da Allah ya basu. Wa yastabshiruna, bayan ma suna farin ciki har ma suna mana albishir. Wanda wannan ita ce hujjar da ta sa malamai ke cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada, wato suna mana fatan alheri saboda ganin irin ni'imar da suka samu. Wa yastabshiruna billadhina lam yahqu bihim, gashi dai mu ba mu riga mun mutu ba, amma su sai suna mana albishir, mu da ba mu sadu da su ba, inji Allah. Suna mana albishir, suna cewa wane 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 ka mutu, kai je kai mutuwar shahada mana, eh kaga irin ni'imar da muke ciki. Suna cewa Allah khawfun alaihim, karka ji wani tsoro, wallahum yahzanuna, karka yi wani bakin ciki, kai mutuwan nan. In baka yi irin wannan mutuwa ba, wato gara basa ta kuɓuce ma. Suna ta mana albishir ba ma ji, amma saboda tsananin ƙaunar alheri gare mu, fata suke a ce mun yi irin mutuwar da suka yi saboda mu samu sakamako irin wanda suka samu. Allah bai tsaya haka ba, yace yastabshiruna,
yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin.
Allah yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah, suna albishir da ni'iman da Allah ya basu, wa fadlin, da wata falala, wata ni'ima da Allah ya basu, da kuma wata irin falala, wato na daban. Na ce bi ni'imatin, ni'imar ta daban ce wadda Allah ya basu, fadlin, falalar ma ta daban ce, ba irin wadda ka sani ba. Wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin, kuma lalle Allah bai tauye ladan masu imani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wadittu anni uqtalu fi sabilillah, na so a ce an kashe ni a filin yaki, inji manzon Allah, a sake raya ni, Allah ya sake amsan raina in tafi yaƙi, a sake kashe ni. Manzon Allah ya faɗi haka sau uku saboda sakamako da waɗanda suka yi mutuwar shahada suke samu a wajen Allah. Akwai hadisin Masruq da yake Sahihu Muslim, hadisi na 1887. Masruq ɗin nan yana cikin manyan tabi'ai. Al-Imamu Masruq, Allah ya ji kansa, yace sa'alna Abdullah ibn Mas'ud, mun tambayi Abdullah dan Mas'ud game da wannan aya. To Abdullah dan Mas'ud dai sahabi manzon Allah ne, muka ce mar, to ga wannan aya abinda Allah ya faɗa, wai waɗanda suka yi mutuwar shahada suna da rai? A'a, kar ku yi tamanin matattu ne, suna da rai. To wannan abu ya yake ne? Tabi'i ne yake tambayan sahabi. Faƙala, sai Abdullah bin Mas'ud ya ce, a hau, wannan tambayan inna qad sa'alna an zalika, mu ma mun riga mun yi irinta. Da jin wannan magana, lokacin da Allah ya saukar da ayan nan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun, kada ku yi tamani waɗanda aka ce su a filin yaƙi matattu ne, Allah ya ce rayayyu ne. Wannan abu take nan sai muka tambaye manzon Allah, ya Rasulullah, waɗanda suka yi mutuwar shahada suna da rai? Sai Annabi ya ce, eh, abin da yasa aka ce suna da rai, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, Allah ya ɗauki rayukansu sai ya saka a cikin halitta, wata halitta ta tsuntsu, wannan halittar koriya. Lahaka nadil mu'allaqa bil arshi, sannan akwai wasu fitulu da Allah ya shirya musu na musamman a ƙarƙashin al'arshi. Tasrahu min aljannati haythu sha'at, in ji Annabi. Manzon Allah ya ce suna shawagi a gidan aljanna inda duk suka yi nufi. Haythu sha'at, inda duk suka yi nufi. Thumma ta'awi ila tilkal qanadil, sannan su koma ga waɗancan fitulu saboda babu halin shiga gidan aljanna su zauna. Lokacin shigan bai yi ba, sai an tashi a kiyama an yi hisabi, sannan mutane su shiga gidan aljanna. Da fatan ku gane. A irin wannan yanayi da suke, kaga waɗanda suka yi mutuwar shahada kenan, inda suke tattaruwa ƙarƙashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ne. Kuma kar ku manta, daga al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala sai aljannar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda tana cikin jannatul firdausi. To a ƙarƙashin al'arshi Allah madaukaki yayi matattaran rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada kafin ai tashin kiyama. A ce kai yanzu bayan ka gama duk abin da zaka yi, gidanka yana ƙarƙashin al'arshi, ka zama dan gata, ba abin da zai cutar da kai duniya har lahira. Wai ba haka ba, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da mana bayani, yace fattala ilaihim rabbuhum, ba ma haka nan ya tsaya ba. A hakan baya ga cewa Allah ya ba su wannan kyauta, ya musu irin wannan ni'ima, sai Allah ya tsinkaye su. Fa qala, sai musu wata ita tambaya, hal tashtahuna shay'an, to dai ga irin kyautar da nayi muku, ko akwai wani abu da kuke sha'awa kuma a baku, kai da kake ganin dan ice na aljanna bai ishe ka ba? To shi Allah yake tambayan su. Misali, da a ce akwai wani abin da suke sha'awa wanda ba su samu ba, da za ku su faɗa ma Allah. Allah ya ce musu, hal tashtahuna shay'an, shin kuna sha'awan wani abu in ƙara muku? Duk abin da kuke so ku gaya min. Sai su ce, ayu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na, wani abu za mu yi sha'awar mu samu, gashi an yau an bar mu muna shawagi a gidan aljanna inda duk muka yi nihi muna shiga. A ce kuma muna neman wata kyauta ta daban? Shi dai Allah bai kyale su ba. Fa fa'ala zalika bihim salasa marratin, sai ya musu haka har sau uku. A ce kuna son wani abu? To su a ganin su ma an dame su, a daina ma irin wannan tambayan gare su. Falamma ra'aw annahum lan yutraku min an yus'alu, suna son a daina ma tambayan saboda su ba su da wannan wata bukata. To shi kuma Allah yana ta tambayan su, kuna son wani abu in baku? Ya kake gani inda kai ne yau Allah zai ce, tanku me kake so? Da suka ga cewa Allah bai barin su, sai suka yi bashi amsar da sun tabbata ba zai biya musu wannan bukatan ba. Suka ce, ya rabbi, ya ubangiji, nuridu an nuraddu an nuradda an tarudda arwahana fi ajsadina, muna so ne kamar da rayukan mu, jikunan mu, bukatar mu. Ya Allah, tunda ka ce in muna da wata bukata mu faɗa, to bukatar mu ka dawo da ranmu, jikin gangan jikin mu. In ka dawo mana da rai, ba wai za mu koma gidajen mu bane mu zauna. Hatta nuqta fi sabilika marratan ukhra, mu saki tafiya yaki a kashe mu a hanyarka karo na biyu don mu zo mu samu ninkin wannan ni'ima da muke ciki. Falam mara allaysa lahum hajatun, Allah bai biya musu wannan bukatar ba, saboda ai dan adam in ya mutu ba a dawo da shi duniya. Da Allah ya ga cewa ba su da wata bukata, ture ko sai aka kyale su. Kada magana ta yi tsawo, mu koma ga labarin Yahudawa a yakin Khaibar. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, yace ina muku tambaya, man ahalun nari, suwaye yan wuta? Kalu, sai suka ce, nakunu fiha yasiran, zamu dai zauna a wutan dan kadan. Summa taklufuna fiha, sannan ku kuma ku zo ku cike madadin mu, ku zauna a gurbin mu. Fadin wannan amsa shine Allah ya saukar da aya ta 60 ta suratul Baqara, wadda za mu fassara a yau. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. معدودة قل اتخذتم عند الله
نعم
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون
شنو سي الله يسكت دا wannan aya ta suratul baqara annabi yace su waye yan wuta suka ce dan kadan zamu zauna Allah yace wa qalu kuma sun ce lan tamassana nar wuta ba za ta taba mu ba illa ayyaman ma'duda face yan kwanaki kadan shine Allah yace kun ka tambaye su attakastum indallahi ahadan shin kun rike alkawari ne wajen Allah akan haka in kun rike alkawari ne da Allah falan yukhlifu Allahu wa'dahu to shi Allah dai bai saba alkawarin sa in dai kun yi alkawari da Allah zaman da za ku yi a wuta kwana bakwai ne don suna cewa wai duniyar nan daga farkon ta har karshen ta shekara 7000 ne kuma kowanne shekara 1000 dan azabar da za a musu na kwana 1 ne da kwana 7 ya kare sai a debo sauran jama'a a tarkata a zuba a wuta su kan sai su tafi aljanna to kun yi alkawari da Allah in kun yi alkawari Allah bai saba alkawarin sa in kuwa ba alkawari kuka yi da Allah ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamuna wato bal taquluna ala allahi ma la ta'lamu kuna fadin magana ce ga Allah wanda ku ba ku da ilimi akan ta wato shaci fadi ne fa'idoji da muke samu a cikin ita wannan aya na farko aya tana tabbatar mana cewa yahudawa sun yadda akwai ranar tashin kiyama domin lokacin da annabi ya tambaye su su waye yan wuta ai wuta ba a nan duniya wuta ba a nan duniya take ba ko a lahira ne sai suka ce za mu zauna kaga ya gwada cewa sun yadda akwai wuta a lahira kenan na biyu sun yadda akwai lahira sun yadda akwai wuta na uku sun yadda za su shiga wutan domin yadda suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa da kuma yadda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudatan suka ce wuta ba za ta shafe mu ba face yan kwanaki kadan na hudu fa'ida ta hudu da muke samu game da ita wannan aya a baya Allah ya gaya mana cewa suna da burace-burace to wannan guda ne daga cikin nau'uka na burin yahudawa cewa in ma sun shiga wutan za su fita sannan zaman da za su yi a wutan dan kadan ne kuma suka kawo kalmar ma masu lan tamassana kun ga dan wuta dan shafa su za ta yi ba za ta kona su ba ba wai wuta za ta kone mu suka ce wuta ba za ta dan shafe mu ba wato dan kadan ne dai za a dan musu azaba shikenan kuma sauran mutane su shiga fa'ida ta biyar wannan aya tana tabbatar mana cewa in mutun ya shiga wuta har in mutun ya shiga wuta a ranar tashin kiyama to ba zai fita daga wutan nan ba sai da alkawari tsakaninsa da Allah domin lokacin da suka yi wannan da'awa shine Allah ya ce ma annabi ka gaya musu qul attakhastum indallahi ahadan shin kun rike alkawari ne wajen Allah tunda kun yadda za ku shiga wutan to kun yi alkawari ne da Allah in kun shiga zai fitar da ku in kun yi to falan yukhlifu Allahu wa'dahu wato Allah bai saba alkawarin sa babu shakka duk wanda yake alkawari da Allah idan ya shiga wuta Allah zai fitar da shi kuma in kun yi alkawarin za ku fita don haka wannan aya tana tabbatar mana babu mutumin da zai fita daga wutar jahannama in ya shige ta face tare da alkawari tsakaninsa da Allah wanda Allah ya tabbatar mana a suratu Maryam aya ta 85 da yake cewa yawma nahshurul muttaqina
yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda
Allah ya ce ranar da muke tattaro masu kiyaye dokoki masu imani waɗanda suka yi ayyukan kwarai Allah ka samu ne ranar da muke tattara su wuri guda ila rahmani sai a kai su ga mai rahama wafda suna bakin kirki kaga sai aka kawo sunan Allah ta ar-rahmanu saboda a gwada maka a wannan rana rahamaniyar Allah tana da yawa ga mai tsoron Allah wanda duk yayi sa'an mutuwa ya mutu da imani aka karbi ayyukansa Allah ya ce to a ranar za mu tattara su sai a shirya wata liyafa na karban su yanda ka san sarki ko shugaban kasa ko gwamna ko wani babban mutum zai karbi bako to haka ake karban dan aljanna a kiyama shi yasa aka kawo kalmar wafdu don haka waɗanda duk suka yi rabo a kiyama bakin Allah ne wafdur rahman baki ne na Allah kuma akwai wata liyafa ta musamman da Allah yake shirya musu. Allah ka samu na ciki. Me yace a gaba?
Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda.
Asuqo masu laifi almujrimina, masu laifi sukan muna kora su. Nasuqul mujrimina, muna kora masu laifi ila jahannama, zuwa ga wutar jahannama. Wirda, suna masu gangarawa, wato tamfar dai suna shiga wuta da kishi, yadda ka san mutum ne yake kiwon dabbobi su hangi garafi su gangara za su tafi shan ruwa. To haka nan kafirai ake kora su zuwa ga wutar jahannama, suna tamani in sun shiga ciki za su samu sauki. Allah shi kare mu. Me Allah ya ce?
La yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata, duk wanda ya shiga wuta bai samun ceton Allah. Illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, sai fa wanda ya riki alkawari tsakaninsa da Allah. Kun ji magana? Shi sa Allah ya ce wa annabi ka tambaye su, attakhastum 'inda Allahi 'ahda, kun yi alkawari da Allah? In kun yi alkawari da Allah za ku fita, amma fa in ba alkawari wanda ya shiga jahannama bai fita. Wani alkawari ne ke sa mutum ya fita daga cikin wutar jahannama? Wato alkawari tsakaninka da Allah wani alkawari ne na musamman wanda a dalilinsa za ka samu ceto har Allah ya fidda kai daga wannan wutan. Duba tafsirin Ibn Jarir At-Tabari a mujallar na 15 shafi na 63 da kuma al-itqan na Imam Suyuti a mujallar na 2 shafi na 27. Abdullah ibn Abbas, Allah shi kara masa yarda, yace wannan alƙawarin da ke tsakanin mutum da Allah wanda yake iya zama dalilin mutum ya samu damar ceto, alƙawarin shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tabarru'un min al-hawli wal quwwati. Ka shaida ba abin bauta sai Allah, ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. Wanda ya mutu da kalmar shahada a zuciyarsa, ba gurguwar kalmar shahada irin ta Yahudawa ba, sun yarda babu abin bauta sai Allah, amma manzancin annabi dai bai tabbata ba. Kaga wannan ba alkawari tsakaninsu da Allah, ko? Shi yasa ake cewa kun yi alkawari da Allah, ka tabbata ka shiga lokacin da ka tafi jahannama, ka tafi ne da ita wannan kalma ta shahada. Sannan Abdullah ibn Abbas ya ce bayan kana da kalmar shahada, wa tabarru'un min al-hawli wal quwwati, ka tabbata ka barranta, babu ƙarfi, babu dabara wadda ke iya taimakon dan adam, wala tarju, ba ka fatan wani alheri na samun ka a duniya, illa Allah, face wannan abin daga Allah yake. Wato sai mutumin da ya shiga wuta da cikakken tauhidi, wanda duk ya shiga wuta da tauhidi zai fita, amma mutumin da ya shiga wuta babu tauhidi, wannan mutumin baya fita. To a suratul baqara dai suka ce lan tamassana naru illa ayyamun ma'duda, wuta ba za ta taba mu ba face yan kwanaki kadan. Sannan Allah ya ce kul attakhastum indallahi ahdan, ka tambaye su shin kuna da irin wancan alkawari tsakaninku da Allah? To dan yukhlifallahu ahdahu, to Allah bai canza alkawarin sa. Am taquluna ala allahi ma la ta'lamun, ko ku kuna fadin magana ne ga Allah wanda ba ku da ilimi akan sa? Shine sai Allah nan take ya ba su amsa, yace bala man kasaba sayyi'ata,
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
wannan ita ce aya ta 61 ta suratul baqara. Allah yace bala man kasaba sayyi'atan, Allah yace laysa al'amru kama qultum, yadda ku kuke fada ba haka bane. Man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aikata wani abu mara kyau, wa ahata bihi khati'atuhu, kuma zunubansa suka mamaye shi, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, to ire-iren waɗannan su ne ƴan wuta kuma waɗanda suke dawwama a cikin ta. Allah shi kare mu. Me a gaba?
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
وَالَّذِينَ آمَنُوا, kuma wadanda suka yi imani a kiyama, wa amilu salihati, a duniya sun yi imani sun yi ayyuka masu kyau ingantattu, to a kiyama ulaika ashabul janna, wadannan su ne ƴan aljanna. Allah ka samu na ciki.
hum fiha khaliduna sannan cikin ta suke dawama.
Fa'ida ta hudu, abinda muke samu game da waɗannan ayoyi, Allah yana tabbatar mana da cewa dangantaka ba ta da tasiri a ranar tashin kiyama. Wato Allah yana kore tunanin Yahudawa, kasan su abin da yasa suke ji da kai, tunanin su shine duka galibin annabawan da Allah ya turo duniyan nan duk daga cikin zuriyar su ne. Ka dauko daga kan annabi Ishaqa, annabi Yaqub, annabi Yusuf, annabi Musa, annabi Haruna, ka kaddaro su annabi Yusha, annabi Dawud, annabi Sulaiman, annabi Zakariya, annabi Yahaya, annabi Isa, annabawa da yawa banu Isra'il ne. Sai suna ganin ai su yan gata ne, kabila nawa ke duniya ba ai haka ba. Don haka su zababbu ne, don haka nan bayyuwa a ce a kiyama sun tabbata a wuta, ko da sun yi laifi in aka dan babbaka su kadan sai a cire. Shine sai Allah ya ce bala ba haka bane. Man kasaba, kun ga kalmar man din nan ta kawar da tunanin dangantaka za ta amfane ka a kiyama. Ka daina tunanin ina da jinin shehu, ina da jinin manzon Allah, ina duk wanda ya aikata zunubi, inji Allah. Man kasaba sayyi'atan, duk mutumin da ya aikata wani zunubi, to a ranar tashin kiyama za a masa sakamako. Ba a duba asalinsa, kabilarsa, zuriyarsa, daga jinin waye, ba a duba wannan. Abu na biyar da muke amfana da shi game da wannan aya, sharadi wato baya amfanar mutum, matukar wannan sharadi bai dace da littafin Allah ba, kamar yadda annabi yake faɗa a hadisin da yake sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, fa ayyuma shartin kana laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Kai kawai dan ka zauna ka bushi iska sai kai makanka sharadi, wannan sharadin aka duba Qur'ani babu, aka duba hadisin manzon Allah babu, sai a ce to wannan sharadi da kai sharadin banza ne. Wa in kana mi'ata shartin, koda sharadi 100 ne, duk aikin banza ne. Don haka sharadi baya tabbata sai wanda yake Qur'ani da kuma hadisin Annabi Muhammad. Idan har baya cikin Qur'ani, baya cikin hadisi, to wannan ba sharadi bane, shirme ne. Shirme ne, bai zama sharadi ba. Kaga su suka yi makansu wannan sharadi, ai mu ba za mu shiga, ba za mu tabbata a wuta ba saboda buri da tunani zato. Shine sai Allah ya ce to ku kawo dalili. Da ba a samu dalili ba, wannan yake gwada muku cewa mu'jiza ya tabbata ga Qur'ani, wato wannan ya gwada cewa Qur'ani magana ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi sai Allah ya ce qul attakhaztum indallahi ahada, tambaya ka musu ai kun taba yin alƙawari da Allah, in yasa ku a wuta zai fidda ku? Wato tambayan su ake, kaga da a ce akwai magana a Bible, a cikin Bible a tsohon alƙawari a Taura kenan ko? Da a ce akwai inda Allah ya taba yin alƙawari cewa in yasa Yahudu a wuta zai fitar da su, da akwai wannan gurin a cikin littafin nasu, da sun fada wa annabi nan take. Shi sai Allah ya ce qul attakhaztum indallahi ahdan, ka tambaye su kun yi alƙawari ne da Allah? Annabi kuma ya tambaye su shin akwai alƙawari tsakaninku da Allah in yasa ku a wuta za ku fita? To da a ce akwai wannan alƙawarin, da sun fada. Kaga wannan ya tabbatar da mu'jizar Qur'ani ko? Wato cewa duk littafin su babu inda Allah ya ce zai cire wani bayahude daga wuta. Kaga ko a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu mutumin da ya shiga wuta matukar yana da imani, ko da kankantansa bai wuce kwayan zarra bane, wannan mutumi zai fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai fita da ceto a kai shi gidan aljanna. Amma su babu wannan sharadi, babu wannan a cikin littafin nasu. Sannan muna fahimta game da wannan aya da muka karanta cewa lallai akwai waɗanda za su fita daga wuta. Ayan nan tana tabbatar mana cewa idan an shiga wuta akwai waɗanda Allah zai cire su ta dalilin ceto, imma ceton annabawa, imma ceton waliyan Allah, imma ceton mala'iku, amma dai lallai za su fita daga wannan wutan. Akwai ma waɗanda Allah da kansa ne zai cire su. Ta ya aka yi muka samu wannan? Saboda Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan, da ya ce wanda ya aikata laifi. Kulura anan sai ya kawo itirazun, ya ce wa ahatat bihi khati'atuhu, zunubinsa ya mamaye shi, to wannan zai dawama a wuta. Kun ga wannan itirazun da Allah ya kawo, ya ce zunubin ya mamaye shi, zai dawoma a wuta, in bai mamaye shi ba fa zai fita kenan. Ma'anarsa kenan, bala man kasaba sayyi'atan, wanda ya aikata wani laifi, wa ahatat bihi, Allah madaukake ce wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kaga da zaka cire wa ahatat bihi khati'atuhu, da maganar ba za ta yi ma'ana ba. Bala man kasaba sayyi'atan, wanda ya yi zunubi, wa ahatat bihi khati'atuhu, sai zunubin ya kewaye shi, ya mamaye shi, ya ci karfinsa. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, wadanda su suke dawoma a wuta. Inda zaka cire wa ahatat bihi khati'atuhu, ana nufin duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba kenan. Ashe kun ga akwai wadanda za su fita daga wuta, a dalilin kasancewan zunubin su bai mamaye su ba, wato akwai dai ragowar tauhidi tare da su, wadanda mutane ana musu fatan daga baya Allah zai cire su ya kai su gidan aljanna. Mu'jizar Qur'ani a Taura baki dayanta tun daga farko har ƙarshe, inda za ka duba, wanda har yanzu akwai ta, wadda muke cewa ita ce dai tsohon alkawari din nan na jikin Bible. In ka duba, ba za ka ga wani bayani game da yadda aljanna take, ko yadda wuta take, ko yadda za a yi tashin kiyama, ko yadda jama'a za su kasance a filin hisabi, yanda dai ka ji akwai a Qur'ani da hadisan annabi, ko ga yadda jama'a za su kasance a filin hisabi, ga yadda za a yi, ga tsawon lokacin da za a ɗauka, ga wasu yadda za a tafi da su wuta, wasu yadda za a tafi da su aljanna, ga siffar aljanna, ga siffar wuta, kaf gaba ɗaya babu. Saboda haka yasa aka samu wasu ɓangarori ma na Yahudawa da basu yadda cewa akwai ma wutan ba. Su a ganinsu duk wanda baya tare da su in ya mutu shi kenan ya halaka, su kuwa in sun mutu to Allah zai sake canza musu wata rayuwa ce ta daban, ta musamman, don ƙara ɗaukaka su. Suna da wani littafi bayan At-Tawra da suke kiran shi At-Talmud. Wannan littafin sirri ne tsakanin Yahudawa. Da can ba sa yadda ma wani ya san da littafin. To da zamani ya rika canzawa, a bayan rasuwar Annabi Isa, koko bayan tafiyar Annabi Isa alaihi salam da shekara 100, a wannan lokaci ne suka fara rubuta wannan littafin At-Talmud. Da ba su rubuta wannan littafin, sai dai haddanta da kuma kissa ga mabiya, amma a rubuta a littafi a aje ba a yi ba sai bayan tafiyar Annabi Isa da shekara 100. Kunga kenan kafin ma bayyanar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafin suna ganin ya mafi At-Tawra tsarki. At-Tawra dai shine littafin da Allah ya ba mu Annabi Musa, ko ya kawo musu, to amma su a ganin su wannan littafin At-Talmud ya fi ma At-Tawra tsarki. Kuma alhali At-Tawran Annabi Musa ya kawo, amma At-Talmud din malaman su ne suke zaunawa su shirya abubuwa sai ya zama littafi mai tsarki. Kuma sun yadda cewa malaman su ne ke rubutawa, amma abin da suke kaddarawa, malaman nasu da suke rubutawa suna rubutawa ne da wahayi na Allah, don haka da umarnin Allah, tunda sun rubuta da umarnin Allah kenan littafin ya tabbata littafin Allah. Wallahi littafi ne wanda yake cike da hadurra masu dimbin yawa. Ana samun littafin sosai a yanzu, kuma Yahudawa sun tabbatar babu ko shakka littafin su ne At-Talmud. Akwai shi, ana samu. Haɗurran da ke ciki suna da ɗimbin yawa, baka san ma waye ba Yahudi ba sai ka karanta wannan littafin At-Talmud, saboda tsaban sharrin da suka rubuta a ciki. To a wannan littafin ne suke cewa suka faɗi amsar da suka bawa Annabi Muhammad, cewa da Annabi ya ce musu su waye ƴan wuta, sai suka ce eh to za mu zauna a wuta ɗan kaɗan, sannan za mu fita, ku kuma za ku shiga. Wato ba da ka suka faɗi maganar ba, maganar tana cikin wannan littafin At-Talmud wanda malamansu suka rubuta musu, cewa ai ita aljanna ta Yahudawa ce, wuta kuwa ta duk sauran mutane. Saboda haka ba yadda za a yi Yahudawa su tabbata a cikin wuta. A cikin Talmud din bari in gaya muku wasu abubuwa da suka faɗa. Suna cewa ransu, ran Yahudawa, wani yanki ne daga rai na Allah. Kaga suna da wata daraja kenan ta daban, ko? Sannan kuma suna cewa ba Yahude a wajen Allah darajarsa ta fi ta mala'ika. Sannan wanda ya daki ba Yahude, kai ba Yahude ba, ka daki ba Yahude, to tamfar ka daki Allah ne, yana cikin wannan littafin. Sannan a cikin littafin malaman nasu suka rubuta musu cewa halal ne dukiyar duniya gaba ɗaya gare su, wato za su iya fada ma ƙasa su kwace dukiyanta, halal ne matukar ba tsakanin su ya su bane suka yi kwace, nan ne ake samun zunubi. Domin asali tunda su rayukansu wani yanki ne na Allah, kuma suna da daraja ta musamman a wajen Allah, ai asali dukiyar duniyar gaba ɗaya tasu ce. Don haka da 'yan Najeriya suka samu kansu a Najeriya, wato misali suna musu ajiya ne, ran da duk suka bushi iska suka zo Najeriya sai su amshi abinsu. Da fatan kun gane, duniyar gaba ɗaya tasu ce, don haka dukiyarta nasu ne, in sun kwace ba su yi laifi ba. Sannan suna cewa mutane an halicce su ne asali, Allah ya yi mutanen duniya gaba ɗaya don su yi ma Yahudi ya hidima ne. Asali duniya Allah ya halicci mutane saboda ya hidima ga Yahudawa. Sannan a littafin suka ce shi ba Yahudi wajibi ne ya yi kokari ya kare kansa game da sha'awa, amma kuma idan sha'awar ta tsananta to ya miƙa kansa babu laifi, sauran mutane daidai aka haramta musu, amma shi ba Yahudi babu laifi. Suka ce ransu wani yanki ne na Allah, amma kuma rai na duk wani mutum da yake wannan duniya matukar ba shi ba Yahudi bane, to daga jikin shedanu aka yi ransa, da Allah ka ji da mutanen nan suke magana. Sannan suka ce daidai ne ba Yahudi yana da ikon yayi zina da duk wata mata, matukar ba Yahudiya ba ce, zina da duk wata mata da ba Yahudiya ba ko da matar aure ce halal ne, amma in dai wannan matar ba Yahudiya ce to haramun ne, kuma haramun ne ba Yahudi ya ba ma wani mutum wanda ba Yahudi ba bashi face ya dora masa kudin ruwa. Suka ce wannan Allah ne ya umurce su da yi, duk wani mutum wanda ba Yahudi ba dole ne in dai aka bashi to sai ya dora kudin ruwa. Sannan suka ce in ba Yahudi yayi tsuntuwan kayan wani wanda ba Yahudi dan uwansa ba to haramun ne yayi cigiya, wato idan ka tsinci kayan nan aka samu ai wani ne kayansa ya fadi to haramun ne ka je kana cigiyar ko ka mayar ma wannan mutumin kayansa. Da Allah ku rika jin irin waɗannan hukunci na son kai da zalunci, to ire-irensu suna nan, wanda a cikin wannan littafin, a wannan littafin At-Talmud ne suka ce Maryam yatumar Annabi Isa karuwa ce, wanda Allah ya yi martani a kai a suratul Nisa'i, da yake faɗin sharrukan da suka yi a cikin wancan littafi na At-Talmud, yake cewa da ƙaryar da suka yi wa Maryam na jifanta da abin nan kage na cewa ta yi zina, ba a cikin At-Taura ba ne, ba za ka duba Bible ka ga wannan gurin ba, yana cikin At-Talmud wannan littafin nasu. Kuma koda wannan littafin ya yi wuyan samu, Yahudawa tun asalinsu ba su taɓa bari mitin na sharri ba. Misalinsa shi ne mitin da suka yi a 1897, shekara 108 da suka wuce, wanda a dalilin wannan mitin da suka haɗa kan manyansu kamar mutum 300 waɗanda suke wakiltan ƙungiyoyi 50 na duniya na Yahudawa, suka yi wani mitin na musamman, wanda a wannan mitin ɗin suka rubuta koko suka tsara wasu matakai na sharri yadda za su mallaki duniya, yadda za su mulki duniyan nan gaba ɗayanta, wanda wannan abin ake kiransa protocol, ban san ko kun taɓa sani ba. Protocol ɗin nan sun tsara shi ne yadda za su mulki duniya, yadda za su cuci dukkan wani mutum wanda ba Yahudi ba. To protocol ɗin nan ana ta cewa jita-jita ne. Misali in ka duba Encarta reference library da na duba encyclopedia da na duba batun protocol ɗin nan da ake zargi shin gaskiya ne ko ƙarya abinda aka ce an samu, shine wannan protocol mai yawa wasu basu taba sanin shi ba, mitin da Yahudawa suka yi suka tsara abubuwa shine a cikin Encarta. Sai aka ce although proved to be forgery, ko da shike an tabbatar shi protocol ɗin da aka ce malaman Yahudawa sun shirya ɗin nan ana ganin kage ne, suka ce ko da shike ana ganin kage ne, in 1921 the document was used by German leader Adolf Hitler, amma wannan takarda Hitler yayi amfani da ita a matsayin gaskiya in his anti-Semitic campaign from 1933 to 1945. Hitler yayi amfani da wannan protocol din a matsayin campaign din da yake yi na fada da Yahudawa tsakanin 1933 zuwa 1945, wato tsakanin 1939 zuwa 1945 yakin duniya na biyu da aka yi. Hitler a dalilin wannan protocol na meeting sharrin da Yahudawa suka tsara ma duniya a cikin wannan littafi, a dalilin wannan meeting din na protocol a tsakanin shekara ta 1939 zuwa 1945 sai da ya kashe Yahudawa miliyan 5,900. Hitler dai ba musulmi bane ko, bari a ce dan mu faɗi wannan magana ai makiyan Yahudawa ke faɗa. Hitler dai ba musulmi bane sai da ya kashe Yahudawa miliyan 5,900, wanda a yanzu Israel din, kasan Israel da kake ji a yanzu, population din su wanda aka yi lissafi bara ya 2004 mutane miliyan 6,199 da kuma mutum 8, kaga mutum miliyan 6 ke Israel, kasan Israel din nan. To waɗanda shi kuwa Hitler ya kashe miliyan 5,900, kaga kenan Yahudawan da Hitler ya kashe sun kusa su kai Yahudawan da ke kasan Israel a zamanin yanzu a wannan lokaci a dalilin wannan protocol. Don haka ko ba komi, misali tunda Hitler ya yi amfani da protocol ya gamsu kenan ko, akan cewa lalle Yahudawa sun shirya wannan meeting din saboda mulkin duniya da kuma murdiya da yadda za su cuci al'umma, tunda har Hitler ya yi amfani da littafin ya tabbatar muku kenan akwai wanda ya gamsu da abin. To in ma wasu sun ƙaryata maganar dai tana nan gaskiya, kuma wallahi baka sanin sharrin su sai ka karanta ire-iren waɗannan littafi, lokacin zaka tabbatar ashe Allah yayi gaskiya da ya bada kissoshin waɗannan mutane a cikin Qur'ani. Babu wata al'umma da aka bada kissanta a Qur'ani irin Banu Isra'ila. Me yasa? Saboda tsananin sharrin wannan al'umma da kuma hadarin da take da shi ga duniyar nan. Allah shi kare mu. Darasi na ƙarshe da muke samu a cikin wannan aya, wanda ya shiga wuta matukar kafiri ne ba zai fita ba, wanda akwai ayoyi guda uku da Allah madaukaki ya tabbatar mana da wannan kalma. Misali a suratul nisa aya ta 168 Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu
lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdihum tariqa.
Innal ladina kafaru, wadanda suka kafirce wa zalamu suka yi cuta bayan sun kafirce kuma suka yi zalunci, sun kafirce sun yi zalunci, babu waɗanda suka ɗauki wannan siffa irin Yahudawa. Yanzu misali kaga wani littafi nan wanda zan so a ce ƴan uwa sun same shi, wanda shi ma ba musulmi ne ya rubuta shi ba, Al-Yahud wara'a kulli jarima, a tsawon tarihin duniya. Wannan malami sai da ya rubuta dalilai cewa duk wata babbar fitina da ta auku a duniyar nan da aka yi bincike sai da aka samu Yahudawa suka tada ita, ko ba musulmi bane ya rubuta littafin. Duk wata babbar rigima ko fitina ko wani tashin hankali ko ya mutsi da ya auku a duniya, to in ka bincika a ƙarshe sai ka tarar ba Yahudi na farko, bayan sun kafirce ma Allah sannan kuma su tunanin su cutan mutane. Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu, waɗanda suka kafirce bayan sun kafirce suka yi zalunci, kai waɗannan lam yakunillahu liyaghfira lahum, bayyuwa Allah ya gafarta musu, wala liyahdihum tariqa, kuma bayyuwa Allah ya shirye su wata hanya, illa tariqa jahannam,
illa tariqa jahannam khalidina fiha abada.
No.
Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira,
illa tariqa jahannam, bayyuwa Allah ya shirye su zuwa ga wani tafarki face tafarkin wutar jahannama. Duk wanda zai mutu kafiri ne, azzalimi ne, gashi arne kuma ga cuta, to wannan zunubin ya masa yawa, bayyuwa ya wuce aljanna, ba yi da wata gaba da ake fata ya samu rahamar Allah ta jikinta. Khalidina fiha abada, kuma in sun shiga wutan za su dawoma cikinta har abada, wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, kuma haka din abu ne mai sauki ga Allah, karka ce zai yi wuya. A suratul ahzab nan ma Allah ya tabbatar mana kafirai ba su fita daga wuta, yace inna allaha la'ana al-kafirina,
inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira,
inna allaha la'ana al-kafirina, lalle Allah ya la'anci kafirai, Allah ya tsine musu, wa a'adda lahum sa'ira, kuma ya musu tanadin wata azaba ta babbaka. Allah shi kare mu khalidina
khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira
Allah yace nan za su dawwama ba su samu wani mai taimako ko wani mai jibintan su wanda zai agaza musu su fita daga wuta kaga surori biyu kenan to a suratul jinn nan ma Allah ya tabbatar kafiri in ya shiga wuta bai fita wa man ya'sillaha wa rasulahu
fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada
Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda duk ya mutu yana saban Allah da manzon Allah wannan yana samun wutar jahannama a cikin ta ire-iren su suke dawwama har abada Allah shi kare Allah ya sa mu cika da imani ya ba mu ladan karatu da muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi ɗan kaɗan da za mu amsa saura insha Allah sai gobe wannan ya ce akwai wani ɗan uwa Allah ya yi ma mahaifiyar shi rasuwa yana neman a sa ta a cikin addu'a da fatan Allah shi gafarta mata Allah ya mata rahama Allah shi yafe mata sai wannan kuma yake cewa musulmi wanda yake saya ma ƴaƴansa mata musulmi ne da kansa zai saya ma ƴaƴansa mata wando da riga irin na maza kuma ɗamammu wato musulmi a takaice dai tambayar kenan musulmi ne ya saya ma ƴaƴansa mata kuma riga da wando sannan jikinsu a dame subhanallah wallahi jama'a mu mai da hankali muna cikin wani zamani mai cike da hadura hadisin annabin nan yana ta tabbata da annabi ke cewa nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku wallahi abin sai dada ukuwa yake wannan kalma na sha fadanta da lokacin muna yan kanana in mace aka ganta da wando a unguwa sai a rika cewa biri da wando to yanzu in ba hatara aka yi ba gidan liman sai ka samu wando ba limamin garin nan ba wannan gyara da wuri ko dan wani sai je na ashe wato abin nufi shine yau ya zama babu damuwa mutane ba su ko damu ba sau da yawa yana ma da wuya ka bambanta arniya da musulma musamman a jami'a sai in ta kawo wani kyalle na rashin kunya ta yafa a kanta ta dan daura kan wato wannan yana gwada maka ita musulma ce shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka samu cika da imani wallahi ko mu bi Allah ko mu ki bin Allah Allah ba zai karu da komai ba kuma in mun bi Allah mun yi wa kanmu in mun ki bin Allah mun yi wa kanmu komai dadewa mutum zai koma ga Allah kuma Allah zai tambaye ka amanar da ya baka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wanda aka bashi yaya an bashi amana amma mu muna gani an ba mu kyauta ne kuma a'a yanzu kai in ka tashi ma wa'azi akan a daina sa wani ce wannan ai tsanantawa ne irin su ne Amurka ke fada ma da su fundamentalist a bar mutane su wala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku da iyalin ku daga shiga wuta wanda in ka duba al-muntaka a mujallad na biyu shafi na 170 malamin yake cewa in so samu ne ƴaƴanka ko da kanana ne mata ka saba musu da kaya irin na musulunci maza ka saba musu da kaya irin na musulunci saboda in sun tashi su tashi da tarbiya Allah shi samu iya to sai wannan shi kuma yace a tambaya anan shine asallar nafila ana yi mata qabli ko ba'di idan ta kama a cikin sallah babu ko shakka yanda idan mutum ya samu rafkanuwa a sallan farilla zai yi kabli ko ba aji haka nan in hakan ya faru da shi a sallar ta nafila nan ma zai yi sujudu sahawi babu bambanci ka duba fatawar latina a mujalla na 7 shafin 154 akwai wani littafi ma musamman da Usaimin Allah ya ji kansa Ibn Usaimin ya rubuta sunansa sujudu sahawi ka duba ciki kaga bayani da yayi mai tsawo akan wannan tambaya don haka hatta sallar ta nafila idan aka yi kari ko aka yi ragi in dalili ya kama ana yi mata sujudu sahawi sujuda tarab kunwa wannan yace shin gaskiya ne cewa ba a azumi tadawu'i a ranar juma'a yana tambaya shin gaskiya ne babu shakka gaskiya ne a hadisi ne wanda ke ma yana cikin sahihul bukhari da muslim da annabi ya hana lokaci yayi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasumu ahadukum yawmal jumu'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu kada dayan ku yayi azumi ranar juma'a sai fa in yayi kwana guda kafin juma'ar ko kuma zai yi washe gari amma in ba haka ba mutum kada ya azumi ya ware juma'a ya azumi wannan ya tabbata sahihul bukhari da muslim za mu mai hakuri sai kuma gobe insha Allah mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garanda ba nauti kasuwar runti bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 603 2275 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi